sashen Hausa na muryar Amurka ne kuka sake lalubo mitocinsa wannan karan muna watsa shirye-shiryen a mitoci 24, 41 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da Sarauniya da Far'a da Nomad da kuma Dalol FM. Sai kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirinmu na yammacin yau. Grace Alheri Abdi ce tare da Ladan Ibrahim a yawa muka sake shigowa tare da abin sauran abokan aiki mu gabatar da shirye-shiryen. Kimanin matasan Najeriya 100 suka samu damar shiga shirin koyon dabarun shugabanci na Mandela da shugaban Amurka Barack Obama ya kirkiro. Muna da rahoto bayan labarai. Sai kuma shirye-shiryen zabukan kananan hukumomi a jihar Adamawa. Yau kuma rana ce ta kofa bude, kamar yadda muka saba za mu bude layuka domin ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da suka shafi rayuwarku da ci gaban kasa. Kamar kullun lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne 202-205-6555. Kafin nan ga halin da duniya ta wuni.
Masare, assalamu alaikum. Ana can ana ci gaba da kirga kur'un da aka jefa a zaben sabon magajin garin birnin London, inda ake dab da samun mutum musulmi na farko da zai iya darewa kan wannan kujerar a tarihin kasar ta Burtaniya. Dukkan alamu da ake gani suna nuna alaman cewa Sadiq Khan, dan shekaru 45, dan yanci rani daga Pakistan, na neman kafa abin tarihin samun nasarar lashe wannan zabe. An ce mai yiwuwa ne a dauki sa'o'i da dama kafin a tattara ainihin sakamakon wannan zaben. Sadiq Khan, dan shekaru 45, wanda tsohon minista ne kuma dan yanci ran daga kasar Pakistan, ga bisa dukkan alamu ya don fara samun nasarar zaben wanda musulmai ke ganin wata babban kalubale ne, wanda babban nasara ce kuma abin tarihi a gare su. Ko ya ci ko aka da shi, musulmi a Ingila na ganin wannan al'amari a matsayin wani abin da ke nuna yadda suke ƙara ƙarfi a harkokin siyasar kasar ta Ingila. Khan, wanda dan lebo ne, yana karawa ne da yan takarar har su 12. Ciki ko hadda wani hamshakin bayahude mai suna Zach Goldsmith, wanda dan wani babban attajiri ne, idan dai ya nasara kan zai gaji magajin garin mai barin gado Boris Johnson, wanda ake sa ran zai yi takarar kujerar prime minister. Rahotanni daga kasar Algeria na cewa kasar za ta gina tafarin masallaci da ba irinsa a duniya a wajen girma, domin ya zame wa kungiyoyin musulmi masu matsanancin ra'ayi wani babban kalubale. Kamfanin dillancin labarai na kasar Faransa AFP ya rawaito cewa masallacin na jama'a El Jazir za a gina shi ne a tsakanin wani yanki da ke tasowa a fannin yawon bude ido da wata tsohuwar gunduma da ada can take zaman matattaran kungiyar yan tsagiran addini. Ahmed Madani, mai baiwa ministan harkokin gidaje shawara wanda shi ne ke da alhakin gina masallacin, ya shaida wa APF cewa da farko wasu sun soki lamirinsu cewa gwamnati na gina wasu masu ra'ayin rikaurin ibada ne, amma a kashin gaskiya hukuma na gina wannan masallaci ne don ya zama babban kalubale ga irin waɗannan kungiyoyin. An dai kiyasta cewa masallacin zai lakume kuɗi har dalar Amurka miliyan 200 da miliyan 400, kuma abubuwan da za a samar a cikin za su haɗa da ɗakin karatu da zai iya ɗaukar littattafai har miliyan guda, da makarantar Alkur'ani, da ɗakin adana kayan tarihi, da kuma husumiya mafi tsawo a duniya mai tsawon mita 265, da kuma farfajin masallacin da zai iya kwashe mutane 120,000 a lokaci guda. Madani ya ce ana sa ran kammala ginin wannan masallaci a cikin shekara mai zuwa idan Allah ya kai mu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Fada tsakanin kungiyar nan mai alaka da Al-Qaeda da sojojin gwamnatin Syria ya yi dalilin mutuwar mutane 73 a wani kauye da ke kusa da Aleppo, kamar yadda kungiyar nan mai suna Observatory for Human Rights ta faɗa yau Juma'a. Ta ce masu ikirarin jihadin sun samu damar sake kwace ƙauyen Khan Toman da wasu da ke kewaye da shi, bayan da suka kwashe tsawon rana guda suna batakashi da sojojin gwamnati. Shi dai wannan ƙauye yana kilomita 15 ne daga kudu maso yammacin Aleppo, kuma yana da ɗimbin tasiri ga 'yan tawaye domin kusancinsa da Damascus da babban titin Aleppo, wadda ta hada da babban birnin wato Damascus da wasu manya-manyan garuruwa da ke bakin iyakan kasar ta Syria da ke kudancin kasar. Yan tsananin kishin addini ne dai suka kai wannan harin, waɗanda ake kira Ja'ish al-Fata, wanda suka kiyarda kokarin da Amurka da Rasha ke yi domin ganin an rage wannan fada da ake a Aleppo din. Gwamnatin kasar Kenya ta ce tana shirin rufe manyan sansanoni biyu na ƴan gudun hijira dake cikin kasar abinda zai sa shan wuya ga ƴan gudun hijira har su 400. A sanarwar da gwamnati ta bayar yau Juma'a ta ce daukar wannan mataki ya zame wajibi saboda matsalar tsaro. Wajibi ne ta kawo ƙarshen wannan sansani na ƴan gudun hijira. A cikin sanarwar kusan saura kiris gwamnati ta cimma matsayin koren ƴan gudun hijira daga kasar ta. Duk da haka sanarwar ta ce gwamnati za ta rusa ma'aikatarta mai kula da harkokin ƴan gudun hijira a matsayin matakin farko na kula sansan da ke da DAT da kuma wanda yake kakuma cikin dan kankanin lokaci. Shi dai sansanin nan da DAT wanda ake ganin shine sansanin ƴan gudun hijira mafi girma a duniya. Yanzu haka yana dauke da mutane da yawan su ya kai wato 330 waɗanda yawancin su ƴan ƙasar Somalia ne, yayin da sansanin Kakuma dake arewa maso yammacin kasar yake dauke da mutane da yawan su kai 55,000. Kasar Kenya dai tana ba da mafaka ga ƴan gudun hijira da yawan su ya kai 600, kuma kusan kashi 3 cikin 4 ƴan Somalia ne, yayin da sauran su fito daga kasar Sudan. Sai dai ba wannan ne karo na farko da kasar ta yi yunkurin rufe wannan sansanin ba a lokutan baya ma ta yi hakan, amma bata aiwatar da hakan ba, abinda hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ja kunnen kasar cewa ya hakan zai tilasta ƴan kasar Somalia komawa gida, wanda kuma hakan zai shafi ayyukan jin kai kwarai da gaske.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu bude taskar hotonnin namu a birnin tarayya Abuja, Najeriya, inda aka yi bikin rakiyar kimanin matasa 100 'yan Najeriya da suka sami damar shiga shirin koyon dabarun shugabanci na Mandela da shugaban Amurka Barack Obama ya kirkiro. Wakilinmu Hassan Maina Kaina na da cigaban rahoton.
But I'm very glad to see you, very happy that you were able to travel.
Jakadan Amurka a nan Najeriya kenan, Mr. James F. Entwistle, da bayyana farin cikin sa dangane da yadda ya ga matasan nan 'yan Najeriya su 100 suna ta zumudi da dokin tafiya Amurka a shirin nan na horar da su da gwamnatin Amerika ke daukar nauyi duk shekara, wato Mandela Washington Fellow.
But I'm very impressed with the way the Mandela alumni have already made positive long-lasting contributions.
Jakadan na Amurka ya bayyana gamsuwarsa da yadda waɗanda a baya suka ci moriyar wannan shiri ke ba da gudunmuwar su a sassa daban-daban na Najeriya.
Last December, Mandela alumni donated clothes and blankets to the residents.
A watan Disamba da ya wuce ne, waɗanda tuni suka amfana da wannan shiri suka kai gudunmuwar kayan agaji da ya haɗar da tufafi da barguna a sansanin ƴan gudun hijira da ke Maiduguri. Jakadan na Amurka Mr. Entwistle ya kuma yi tsokaci dangane da dalilan da ya sa aka kirkiro shi wannan shiri.
Now the Mandela Washington Fellowship, as I'm sure you have heard the past few days, is an integral part of President Barack Obama's commitment.
Wannan shirin horazwa na Mandela Washington Fellows ga matasan Afrika wani hoɓɓasan shugaba Barack Obama ne na kyautata makomar Afrika, bisa kuma gamsuwa da shirin ne ya sa aka ƙara adadin mahalarta a bana daga 500 zuwa 1,000 a wannan shekara.
The White House created this initiative in recognition.
Fadar White House ta kirkiri wannan shiri ne bisa yin na'am da irin rawar da matasan Afrika ke takawa na ƙarfafa turakun tsarin demokradiyya, haɓaka tattalin arziki, zaman lafiya da tsaro a nahiyar. Balarabe B. Ismail, ɗan asalin jihar Kano ne da ya sami shiga cikin wannan shiri.
Zan je Ohio State University da ke Columbus, kuma ina godiya da gwamnatin Amerika da kuma dukkanin wasu wanda suka addu'a da kuma wanda suka ba da gudunmawa wajen samun wannan nasara din.
Haruna Lemu daga jihar Gombe da shi ma samu damar shiga wannan shirin. Me zaka ce dangane da wannan dama da ka samu a yau?
A gaskiya ina cike da farin ciki matuƙa domin wannan dama da gwamnatin Amurka ta ba wa 'yan Najeriya, musamman ma mu daga arewa, saboda mu je mu koyi abubuwa da za mu dawo mu taimaka wa al'ummarmu. To gaskiya wannan dama babba ce, kuma godiyanmu dai baya da zamu yi da kamantawa. Training da zamu je mu yi, muna fatan Ubangiji Allah zai ba mu damar mu kammala lafiya, sannan mu dawo mu zo mu taimaka wa al'ummarmu akan abubuwan da muka koyi.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Sai kuma jihar Adamawa, inda ake shirin gudanar da zaben kananan hukumomi kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin Sanusi Adamu ya haɗa mana.
Hukumar zabe mai zaman kanta na jihar Adamawa ta ce tana bukatar naira miliyan 500 domin gudanar da zabe na kansiloli da shugabannin kananan hukumomi a mazabu 226 ranar 25 ga watan Yuni mai zuwa, wanda jam'iyyu 18 suka nuna aniyar shiga wannan zaben. Kowane tabbaci hukumar za ta baiwa jam'iyyun siyasa, ƴan takara da kuma masu kada kuri'a. Alhaji Isa Shattima shine shugaban hukumar zabe mai zaman kanta na jihar Adamawa.
To muna iyakacin kokarin mu, ka san mutum 9 take baka cika 10 ba, muna iyakacin kokarin mu. Shi yasa muka fito da wace salo akan takardan zabe wanda za ka yi yola ta kudu baka yi sakai da shi a yola ta arewa ba, wanda za ka yi da shi a fufure ba za ka je gire da shi ba. To duk wani dabaru mu dai muna yin yanda zamu yi dai mu hana yanda za a yi rigin wannan abu. Mu dai muna so zaben da za a yi ƴan siyasa su taimake mu, su daina mana wasu ƴan arangan mana mutanen daba-dabancin nan ko kuma kalare. Mu kuma ma'aikatan mu za su daura bel, tabbata sun yi tsakansu da Allah.
Kawo yanzu bincike da na gudanar ya nuna jam'iyyun na aiki ba dare ba rana wajen sayar da takardun neman takarar. A hali da ake ciki ma, jam'iyyar APC ta jihar Adamawa ta rufe sayar da takardun neman tsayawa takara. Alhaji Ahmed Lawal, sakataren tsare-tsare na jam'iyyar APC, ya shaida mutane 1049 ne suka amshi takardar neman tsayawa takarar. Daga cikin wannan adadin 145 mata ne da nakasassu.
In ka duba wannan form din, saboda adalci da muka ce zamu ba mutane a jihar Adamawa, shi ya ba mu kowa dama yake zuwa yake daukan form a wannan jam'iyya ta mu ta APC dan su kasance sun san za mu su adalci. Hukumar zabe sun gaya mana cewa su a tsaye suke tsaf ko gobe za su yi wannan zaben, saboda duk kayayyaki da ya kamata a yi na wannan zabe suna nan a shirye. So kaga lokacin da suka ba mu ne kawai muke jira lokacin ya zo don a yi wannan zabe.
Wani kwarin gwiwa jam'iyyun adawa ke da shi na cewar za a yi musu adalci da suka amince shiga zaben kananan hukumomin, ganin cewa a wasu jihohi da aka gudanar da zaben kananan hukumomi jam'iyya mai mulki Galibi ita ce ke lashe dukkan kujerun. Malam Ibrahim Bebeto shine shugaban jam'iyyar SDP na jihar Adamawa.
Mu kuma muna sare da abinda ke tafiya a cikin jam'iyyu masu mulki a kasar nan. Bayan Buhari da aka hawo aka ci zaben Buhari, yanzu bayan shi ba zai hau ba. Don haka kowa yanzu ta kansa yake, su suna ta hayaniya, mu kuma muna shirin zabe. A gaskiya a yanzu ba abin da zamu ce cewa bamu gamsu ba, mun gamsu. Shugaban hukumar zaben ba mu da hujjar da zamu yi shakkan abubuwan da ya fada a yanzu.
A ɗaya ɓangaren an ɗan sami tangarɗa a aikin sayar da takardun tsayawa neman takara a sakatariyar jam'iyyar PDP na jihar Adamawa. Lokacin da na ziyarci sakatariyar, ban iske jami'in ta koda guda ba, inda aka ce da ni sun garzaya Abuja domin warware takaddamar da ta jawo soke zaben jami'anta a matakan ƙananan hukumomi. Dr. Umar Ardo, tsohon ɗan takarar gwamna kuma jigo a jam'iyyar PDP na jihar Adamawa, ya yi mini ƙarin bayani kan ko baya ganin wannan takaddama na iya shafar aniyarsu ta shiga zaben ƙananan hukumomin yayin da lokaci ke ƙaratowa.
Kuwa jam'iyya a Abuja suka dubi abun sai suka rusa abun, suka kuma rusa kwamiti da aka turo wa'inda suka kama suka yi wannan babatun da sannan yanzu suna yin kwamiti sabuwa wanda za ta dawo ta zo ta yi congresses na ward da local government da state kamun ran Asabar mai zuwa na sama mu wuce Bauchi mu je mu na zone.
Dr. Umar Ardo, jigo a jam'iyyar PDP na jihar Adamawa kenan. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adamawa, Najeriya.
Haka yake, to kafin mu bude layuka domin ku bayyana ra'ayoyinku kan duk abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Thank you. yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. A kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To, madalla kai tsaye muna da wannan mai sauraro a Kaduna wake bisa layi.
To, Madam Grace, sunana Ibrahim Alarama daga cikin.
To, Malam Alarama, barka da warhaka. Ina gudunmuwa ga wannan shirin yau?
To, gudunmuwa na shine dangane da sa hannu da mai girma shugaban kasa yayi akan budget. Lalle mun yi murna ka kuma muna fatan wannan budget din da aka yi ya kasance mu ga aiki a ƙasa ba wai ai aiki kawai a tsada ba. Kuma muna kira ga gwamnoni su ma su ba wannan shugaba namu goyon baya da haɗin kai wajen ganin cewa an samu nasarorin da ake bukata ga baki ɗaya. Domin shi kaɗai ba zai iya ba, a biya ma'aikata albashinsu, sannan kuma a ci gaba da maganin cin hanci da rashawa ga ƙasarmu ga baki ɗaya. Na gode.
To, madalla daga Kaduna kuma bari mu tafi Maiduguri.
Hello?
Hello, Maiduguri wake bisa layi.
Agashe ki Hajiya.
Barka dai, kawo ni lafiya.
Lafiya kalau.
Wa nike tare da shi?
Alhaji Bukar nan daga Bulumkutu.
To, Alhaji Bukar, barka da yamma.
Kana lafiya?
Lafiya, lau kai ma kana lafiya?
Lafiya kalau, ya ayyukan kuma.
Ayyuke da godiya, ina gudunmuwa ka ga shirin.
Ya kuka ana gudunmuwa na ne, ina kira gwamnatin jihar Borno. Ringa sa ido wannan mutane wannan suna rabawa. Kayaki masarabin nan duk suna zuba envelope suna raba a kansu. Ringa sa ido.
To, to da fata hukumomi gwamnan jihar Borno.
Gwamnan jihar Borno.
Eh. To, bari mu nufi Zaria, wake bisa layi a Zaria.
Kana magana da Honorable Ibrahim Sadonan Kubena ne daga Kubena a Zaria.
To, Honorable Ibrahim, barka da warhaka.
Yawwa, yaya aiki?
Aiki da godiya, ya naku aiki, an mu da lafiya.
Lafiya, lau.
To, kai kuma me ke tafi da kai a yammacin yau?
To, ni abin da yake tafiye da ni shi ne ina farin ciki da sa hannu da shugaban ƙasarmu ya yi akan budget ɗin Najeriya.
To, ina fata
kuma Allah. Hello?
Eh, na ce dama yake so in ce ina fataka.
Eh, to, Allah ya sa ya amfane mu kuma 'yan majalisa kuma muna masu godiya da Allah ya sa suka kammala wannan aiki tare da fatan nasara a gare mu gaba
ɗaya.
Na gode.
Yawa, to, mu ma mun gode. Kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu nufi Yola.
Hello, assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, wane ne a Yola?
Shi aka Garba ne daga Yola.
To, Malam Garba, ina wuni?
Lafiya kalau, ya gajiya, ya aiki, ya kokari.
Aiki da godiya, mun gode.
To, Allah ya taimaka. Ina kirna ne da 'yan Najeriya game da wannan mulki da muke fama da shi ke ciki. Ci gaba da haƙuri kuma insha Allahu wannan gwamnati akwai nasara a cikin sa. Allah ya taimake mu.
To, amin suma amin. To, bari mu nufi Kebbi.
Kuna magana da Abdullahi Abubakar Dole kaina.
To, Malam Abdullahi, barka.
Ni abin da gudunmuwata shi ne yana koke ga Atiku Abubakar. Shi hali daidai da na Buhari. In yana in ana samu saboda yanzu aiki ilimi ɗinmu na jihar ya tabarbace. Don ko fidin kisuwa ma ya wahala. Dan kwangila ɗinmu masu fidin da masu wasu abubuwa duk wallahi yanzu duk gudu suka yi.
To, yanzu kana kira ga wani Alhaji Atiku?
Alhaji Atiku a gudu.
To, okay.
Gwamnan Kebbi.
To, na Kebbi, to.
Haa.
Yawa, to, dan saboda ya fahimci wane da ainihi kake kira gare shi.
Abin da kake kira gare shi saboda ya farfaɗo da ilimi ɗin jihar Kebbi. Haa. Sannan kuma albashin da yanzu ga shi Buhari.
To, madalla kana yi kana tsatsayawa sai mu tsammanci ka gama kuma sai mu ji ka tada magana. To, bari mu nufi Wake bisa layi.
Wato lambar na Juma ina try lambar ba ta shiga ba, Sara ita ce ta shiga ba.
To wane ne bisa layi? Wake bisa layi yi magana.
To shine ne ce da Allah da Annabi manyan na da Allah su yi tsakanin da Allah su tausaya wa talaka.
To daga Kebbi bari mu nufi Nasarawa.
Nasarawa. Hello?
Wake bisa laya Nasarawa.
Aliyu ne daga Nasarawa.
To Mala Aliyu barka da yawar haka.
Ina yini?
Lafiya kallo ina gajiya.
Lafiya alhamdulillah.
To ina gudunmuwa ka ga shirin?
Gudunmuwa na shine wannan hannu da shugaban kasa ya sa Allah ya samu shi amfanin sa.
Amin amin.
Allah sa ya zama muna amfani, Allah kuma ya tabbatar mana da alherin sa.
To da wannan kyakkyawa fata bari mu nufi Kwara. Wake bisa layi a Kwara.
Kwara Usman ne daga Guriya kai a lokacin zan mai Kwara State.
Aha, to Malam Usman ka wuni lafiya?
Allah muke hadiya madan Jai.
Eh wato ina gudunmuwa ka ga shirin.
Mata yau ko ke nake kaiwa ga gwamnatin jihar Kwara su tausaya ma malaman makarantar da suke jihar Kwara. Wata biyar an shiga na shida babu albashi, wasu sun koma gina kusa suke yanzu a jihar Kwara a cikin malaman makaranta. To Allah a tausaya ma malaman makaranta a samu koda kudin wata guda a basu, su ma a samu yadda za su ciyar da iyalansu.
To da fata hukumomi sun ji a jihar Kwara, sai kuma Zaria.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, wane ne a Zaria?
Haruna ne mai bulawu daga Zaria.
To Mallam Haruna an wuni lafiya?
Lafiya lau.
Ina gudunmuwa ka ga shirin.
To gudunmuwa ta kan wannan al'amari, ina fata ga shugaban kasa da Allah ya sa ya hannu akan wannan hannu akan wannan takarda. Allah ya taimaka masa, Allah ya ba shi ikon gudanar da al'amura cikin sauki, kuma Allah ya ba mu ikon cin albarkacin wannan al'amari da haƙuri.
To amin suma amin. Kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogoma nan Washington yana cewa karfe 4 a karfe 5 saura minti kusan 8. Wane ne bisa layi? Sai ka nisanci radio, radion kana kurkusa ko dai ka nisanci radion ko kuma ka kashe.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, kana tare da mu?
Ina tare da ku.
Eh wato wane ne bisa layi?
Muhammad Bashir ne daga Maiduguri.
Ya wato Malam Muhammad, ina gudunmuwa ka ga shirin.
Ka dariya gwamnatin nan da aikin da take mana, Allah ya taimaka mata. Alamu alfelo?
Ya wato amin suma amin. To daga har yanzu muna Maiduguri, wake bisa layi? To daga Maiduguri bari mu tafi Sokoto. Sokoto wake bisa layi? Sokoto kana tare da mu? Sokoto kamar ina jin motsin ka. To ina jin layin nashi ya tsinke. To kamar yadda muka saba da yau, rana ce ta kofa buɗe da muke ba ku damar ku bayyana ra'ayoyinku kan duk abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa. To ba daga Sokoto bari mu tafi Nasarawa.
Assalamu alaikum hajiya. Ya aiki?
Aiki da godiya. Wane ne nawa Nasarawa?
Bashir Tela ne daga layin Nawisa cikin garin Lafiyan Bare-bare.
Eh wato Bashir Tela an wuni lafiya?
To a gaskiya ni zan yi bayani ne akan abubuwan da ke faruwa tsakanin Hausawa da Inyamurai a kudancin Najeriya.
To
haka bai dace ba, dan Najeriya ne da yake zauna ko ina, kuma yana da kyau shugaban kasa ya dauki mataki a kan abin da su sai, kuma yan arewa mu ci gaba da hakuri, dan kuwa wannan kamar suna tsakanin mu ne. Kar su manta ba, akwai mutanen su arewa.
Malam Bashir, Malam Bashir kana saurare na? Malam Bashir kana saurare na?
Ina jin ki.
Muna bukata ne wannan aka dauki aka an ba ku dama ne domin ku kawo gudunmuwa da ra'ayoyin da za su taimake mu mu samu haɗin kan ƙasa ba rarraba kawuna ba. Saboda haka kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu dai dama da muka samu kenan, mako mai zuwa ma za mu sake baku wannan dama idan Allah Ubangiji ya nuna mana.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A zaman majalisar dokokin Amurka ta ranar 18 ga watan Afrilu, malamin addini na mabiya addinin Buddha kuma tsohon president siyasa na yankin Tibet, Golang Jimmy, ya bayyana irin azabar da ya sha a lokacin da ake tsare da shi a China daga shekarar 2008 zuwa 2012. Sai dai abin takeici shine cewar China ta ci gaba da azabtar da prisonerin siyasa na yankin Tibet, kamar yadda aka nuna a cikin rahoton ma'aikatar harkokin wajen Amurka na shekarar 2015 akan batutuwan kare haƙƙin bil'adam na duniya. A cewar rahoton, mutunta 'yancin ɗan adam a yankin na Tibet da China take yi bai taka kara ya karya ba. A cikin shekarar ta gabata ta 2015, China na fakiya da guzuma tana harbin karsana. A ƙarƙashin ikon China, iyakar Tibet tabbatar da ɗorewar zaman lafiya, yaƙi da masu neman ɓallewa. China na ci gaba da mulkin danniya ga mutanen Tibet ta fuskar al'adu, addini da harshe, da tsare mutane ba tare da yi masa shari'a ba, da ɓacewar mutane da kuma gana musu uquba. Rahoton ya tabbatar da cewa hukumomin China sau tari suna dukan mutanen Tibet da ake tsare da su har sai rai ya yi halinsa a wasu lokuta. Rahoton ya bada misalin Tenzin Chidok, wani ma'aikacin ƙungiyar sa-kai na muhalli wanda ya mutu kwanaki biyu bayan da aka sako shi da ciwon da ya samu na ƙwaƙwalwa sakamakon uƙubar da aka gana masa. Akwai wasu prisoneri kuma da suka nakasa biyu bayan irin azabar da aka gana musu a lokacin da ake tsare su a gidajen yari. Karamin sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da batutuwan haƙƙin ɗan adam da ƙwadago Tom Minnowski a wata hira ya ce rashin zaman lafiya a yankin Tibet ba zai haifar wa China ɗa mai ido ba. Akwai mutane a gwamnatin China da suka damu da batun ɓallewar yankin Tibet. Abinda zai kawo akasin haka shine tattaunawa da shugabannin yankin kamar su Dalai Lama, wanda sotari ya sha faɗin cewa Tibet ta ci gaba da kasancewa cikin China, amma abinda suke bukata shine ƴancin ɗan adam da daraja al'adunsu. A wajen bikin gabatar da rahoton na wannan shekarar kan batutuwan kare haƙƙin ɗan adam, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya jaddada cewa daraja ƴancin ɗan adam wajibi ne kuma wata dama ce na gina ƙasa da ci gaban al'umma, wanda baya kawo nakasu sai dai ya cedda ƙasar gaba. Sharhin muryar Amurka kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Abubakar Janaidu da sharhin muryar Amurka. Kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Mataimakin shugaban jami'ar adawa ta UDP ta kasar Gambia yana roƙon kasashen duniya da su sa baki domin a saki shugabannin jam'iyyarsu. Shi dai shugaba Dabo da sauran 'yan jam'iyyar har su 38 ake kame da su tun a watan jiya. Ake zargin su da ƙoƙarin aikata wasu laifuka. Gwamnatin ƙasar Kenya ta ce tana shirin rufe manyan sansanonin nan guda biyu na 'yan gudun hijira da ke cikin ƙasar, abinda zai shafi 'yan gudun hijira har su 400,000. A sanarwar da gwamnatin ta baya yau Juma'a ta ce ɗaukar wannan mataki ya zame wajibi saboda matsalar tsaro. Wajibi ne ta kawo ƙarshen wannan sansani na 'yan gudun hijiran. Yanzu haka ana can ana ci gaba da ƙidayan kuri'un da aka jefa a zaben sabon magajin garin birnin London, inda ake dab da samun mutum musulmi na farko da zai iya ɗarewa kan wannan kujera a tarihin ƙasar ta Birtaniya. Dukkan alamu da ake gani suna nuna alamar cewa Sadiq Khan, ɗan shekaru 44, ɗan 'yanci rani daga Pakistan, na neman kafa abin tarihi sannu na samun nasarar lashe wannan zaben.
To, a gaishe ka masu saurare nan kuma za mu dasa aya sai gobe da safe idan madaukakin sarki ya nuna mana kujimu da waɗansu shirye-shirye ciki hadda a bari ya huce da Ibrahim Alfa Ahmed da kuma Halima Jumrau suke gabatarwa. Za ku kuma ci gaba da bayyana ra'ayoyinku ko kuma ci gaba da sauraron shirye-shirye mu a hawayoyinku na salula a dandalin VOA. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim a yawa da ya taya na gabatar da shirin da Baba Yakubu Makeri da ya amsa wayoyinku, sai kuma Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyanmu na yau Kyle Alheri ke muku fata alheri, ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wani lafiya da alheri.